27 ga watan Ramadan, hijira annabi sallallahu alaihi wasallam ta 1433, wadda ta yi daidai da 15 ga watan 8 na shekara ta 2012 ta miladiya. Zamu tashi darasin mu na karshe insha Allah a tafsirin Ramadan a wannan shekara, a cikin suratul A'raf aya ta 44 insha Allah. Tambayoyin da aka rubuto kafin mu amsa tambayoyin, da Allah muna ban hakuri ga ƴan uwa da suka rubuta tambayoyi, da tambayoyin basu zo an amsa ba, saboda tambayoyin suna da yawa kuma aka ce za a amsa su ga baki daya, za su cinye lokacin tafsiri. Su kuma ƴan uwa da suke tantancewa sun yi bakin kokarin su su ga sun sassaka gwargwadon yadda za a iya amsawa ga baki daya, amma waɗanda iyakar waɗanda suka samu kenan. Akwai waɗanda suka yi, akwai wanda ina jin mutum wajen biyu ko uku sun yi min text da number da tambayar ta su saboda muhimmancinta, kuma hakika din na sa na shida tsakani na da naga text din, nayi niyyar zan karanta tambayar dan a amsa, amma saboda yawan text da yake shigowa cikin wayar tawa yanzu na ce zan nema, ma zai bata min lokaci, zai dauki lokaci mai tsawo, saboda haka su ma ina ba su hakuri. In Allah ya sa an ci gaba da wajen ci gaban mu da karatu da ake yi bayan sallah na iziya da na tafsiri da ake a wannan masallaci insha Allah, za a amsa tambayoyin bi idhnillah. Wannan na farko yace ana iya cin bashi za zakar fiddakai ana iya cin bashi ga wanda bashi da hali, wanda bashi da hali ba zai ci bashi ba, wanda bashi da hali ta fada a kansa, amma wanda yake yana da iko amma wani abu ya sanya kan cewa bashi da hali a wannan lokacin, saboda yana ganin kan cewar zai iya samun hali daga baya, kamar wanda yake yana da dukiya amma ta makale, yana tsammanin zuwan su kuma ya san cewa zai iya samun bashin ba tare da ya zubar da mutuncinsa ba, to wannan zai iya cin bashi ya bayar, tunda halinsa kamar halin wato al-yasar ne, halinsa halin mai iko ne. Sannan wannan yace ina tambayar ingancin hadisin da ake cewa sayyidina Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu ya kaiwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kukar haddasa tana samun matsala, wai sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bashi al-azkar da wasu nafiloli da wasu surori wanda zai karanta a kowace raka'a. Sai wannan hadith ne wanda al-hakim mai mustadrak ya ruwaito shi, kuma na ba ku labarin al-hakim cewa al-hakim ya al-hakim Muhammad ibn Abdullah ibn al-Bay an-Naisaburi malamin hadisi ne wanda yana daga cikin farkon wanda suka yi rubutu akan ilimin hadisi, yana da littafin sa Ma'rifatu Ulumil Hadith, kuma ya rubuta littafi Al-Madkhal ila Sahihain, sannan ya rubuta littafin sa Al-Mustadrak. Sune hadisai da yake sun inganta, waɗansu ma a sharadin Bukhari da Muslim, amma ba su fitar da su ba, shine sai ya zo ya riskar da su a gare su. To su kuma ba su ce za su kawo dukkan hadisai sahihai ba, koda sun inganta a wajensu, saboda haka istidrak dai da yace ya musu shi a wajensa ne, amma a hakika ba istidrak ya musu ba, saboda su sun ce da za su kawo dukkan hadisan da suka inganta da littafin nasu yayi tsawo. To al-hakim ya ruwaito wannan hadith din, kamar yadda na ambata muku al-hakim ya ruwaito hadisai masu yawa, daga baya bayan ya tara hadisan a cikin littafin sai ya rinka bin su yana tantancewa waɗanda ba su cika sharadin ya sa su a cikin littafin ba, sai ya fitar da su. Dan haka farkon littafin, thuluthin farko na littafin, zaka samu da wuya ya zamanto yayi sako-sako wajen hukunci akan hadisi da inganci, amma sauran kashi biyu na ƙarshe to shine wanda kafin ya zo kansu ajalinsa ya zo. Saboda haka yawan wato sake da ake yi wajen hukunci da hadisi, ya ce hadisi ya inganta bayan bai inganta ba, a cikin nan ake samu. To wanda yake shine Al-Hafiz Az-Zahabi, shi kuma yazo ya dauki littafin nasa yayi masa wato yayi abinda yayi nufin yayi da bai karasa ba, shi kuma yazo ya ce bari yayi wannan, ya bibiya hadisan ɗaya bayan ɗaya dan ya tabbatar da cewa sun inganta a bisa sharadin da ya sanya ko ba su inganta ba. To wannan hadisin da ake ambato Imam Al-Hakim ya ambace shi a cikin Al-Mustadrak, yace sayyidina Ali ya kai ma'annab sallallahu alaihi wasallam kuka na wato matsalar da yake samu na wajen haddasa ta alqur'ani sai annab sallallahu alaihi wasallam ya koya masa sallah wanda zai yi raka'a hudu a cikin wato a ranar a daren juma'a a yayi sau daya ko sau uku ko sau biyar a raka'a farko zai karanta Fatiha da Alif Lam Mim Sajda, a raka'a ta biyu ya karanta Fatiha da Yasin, a raka'a ta uku ya karanta Fatiha da Hamim Dukhan, a raka'a ta hudu ya karanta Fatiha da Suratul Mulk, sannan in ya gama ya addu'a da Allahumma inni as'aluka bi ma'aqidil izz min arshik, har ya zuwa karshen ta addu'a ce mai tsawo. Wannan hadith din malamai sun ce hadisi ne munkar. Alhadithul munkar shine wanda yake mai tsananin rauni, wanda bai halatta a danganta shi ga Annabi sallallahu alaihi wasallam ba, ma'ana kuskure ne riwayarsa. Shi yasa shi kansa hakim yace a da ya ruwaito hadisin yace wannan hadisin abin lura a ciki shine tajriba, wato mutane sun jarraba sun ga sun jarraba ya ci, saboda haka suke, amma ba a bisa ingancin isnadi ba, ba a bisa ingancin isnadi ba. Shine Al-Hafiz Zahabi yayi masa raddin wannan, yake cewa ta yaya za a yi ka ce kai tajriba akan abin da yake bai inganta, dangana shi ga Annabi sallallahu alaihi wasallam bai inganta ba. To hadisin dai bai inganta ga Annabi sallallahu alaihi wasallam ba, kuma bai dace mutum daga cikin abubuwan da malamai suka ambata na nakara shine kebance daren juma'a da yin wannan sallah. Bayan Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce la takhussu lailatal juma'a biqiyami wala yawmahu bisiyam, kada ku kebance daren juma'a da wata sallah ta daban, kuma kada ku kebance ranar juma'a da wani azumi na daban. Shi yasa kaga mutum ba zai yi azumin nafila ranar juma'a ita kadai ba, sai dai ya yi ranar alhamis tare da na juma'a, ko ya yi ranar asabar tare da na juma'a, amma ya kebance ranar juma'a kawai zai azumi na nafila bai halatta ba. Allahumma illa idan ya zamanto a cikin azumi ne da mutum yake yi, kamar alal misali rana Arafa in ta fado ranar juma'a, to wannan abin da yake mafi rinjaye na maganar malamai mutum zai azumce shi ba da niyyar cewa ranar juma'an yake ba, da cewa ranar Arafa yake azumi. To haka zalika daren juma'a, wannan hadisin ya nuna babu wata sallah da zaka ce ranar juma'a zaka yi ta ba a wata rana, daren juma'a zaka yi ba a wani dare ba, in ka kebance daren juma'a da wata sallah ka ci karo, ya ci karo da wannan hadisi, wanda yake kuma hadisi ne ingantacce. Daya daga cikin alamar alhadithul munkar, daya daga cikin ma'anarsa shine riwayatul da'if liman huwa am mukhalifan li riwayatil thiqat, rawi wanda yake mai rauni ya ruwaito hadisi sabanin riwayar amintattun masu riwaya. Kamar wannan hadisi ne ingantacce na rashin kebance ranar juma'a da sallah, shi kuma wannan ya ruwaito hadisin nasa da cewa ayi wannan sallah a daren juma'a, saboda haka kaga hadisin sa ya ci karo da hadisi da yake ingantacce. Bayan kuma hadisin ba a san wannan rawin da riwayar wani hadisi ba sai da wannan, shi kansa kasancewar yayi infiradi ya kadaita da riwayar hadisin alama ce ta rauninsa, ballantana kuma ya zamanto ya kunshi saba ma abin da yake tabbatacce a cikin sunna Annabi sallallahu alaihi wasallam na wannan hadisin na Abi Huraira na kada ake bance ranar juma'a daren juma'a da wata sallah ta daban. To wannan shine abin da malamai suka yi hukunci akan wannan hadith da kan cewa hadisi ne munkar. Dan Allah ayi nasiha ga matasa, musamman yan boko waɗanda suke yarda da abubuwan da wato kafofin yaɗa labaran ƙasashen Turai suke yaɗawa marasa kyau akan musulunci da musulmi, domin akwai wani ya ga ina zuwa gurin tafsir da sauran karatuttuka sai ya ce min wai a irin wannan guraren ake koyar da extremism. Allah ya kara maka lafiya. Amin. Gaskiya ne wannan nasiha ta cancanta a yi ta, saboda kamar yanda koyaushe na kan yi ishara, ko malamai ma sauran malamai a ɗaliban ilimi ƴan uwana suna ishara ga irin wannan abubuwa na guba da ke yaduwa a cikin wato kafofin yaɗa labarai, da kuma musamman a cikin internet. A cikin internet zaka gani akwai kafofin yaɗa labarai, akwai wato a wurare da dama, tashoshi da dama, da ake yada yaki da addinin musulunci. To kuma har cikin gida abin yana zuwa yana samun mutum. Babu mamaki irin wannan ne suna daga cikin irin waɗannan hanyoyi da Allah ya banma kansa sani, amma babu mamaki wannan zai nuna mana yiwuwar abinda Allah Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa na fitinar Dujjal, za mu iya suranta ta har ba inda ba zai je ba, ba inda gubarsa ba za ta kai ba, har kana zaune a cikin ɗaki ya zamanto kan cewa gubar da'awar Dujjal ta kai ya zuwa gare ka. Kuma ta haka za ka ga waɗansu sun zamanto kan cewa mabiya ga wannan ɓata, duk da yake Dujjal Dujjal mutum ne kamar yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ambata, mutum ne wanda zai zo ya yi da'awar annabci, sannan ya zo ya yi da'awar allanta, kuma ya samu mabiya akan wannan. Saboda haka mutane yara su kula da shiga cikin irin waɗannan wurare. Maganin abubuwan da ake samu na guba, maganin su shine ilimi. Kuma idan ba wajen karatu cikin ba, ina zai sami ilimi? Kuma sannan wani extremism, me ake nufi da extremism? Wato shine wannan abubuwan da mutane suna ɗaukan kalmomi da suka ji wanda Allah ta'ala ya ambata mana a cikin Al-Qur'ani, shayatinul jinni wal insi yuhi ba'duhum ila ba'din zukhrufal qawli ghurura. Shaytanin mutane, aljanu da mutane, sashin su na wahayi ga sashe da maganganu waɗanda suke na ƙawa domin ruɗi. Wato kyawawan maganganu, kyawawan kalmomi, su ce mu ne waɗanda suke madaidaita, mu ne muke moderate, mu ba extremist bane, ko kuma waɗannan liberals ne, waɗannan conservative ne, wannan fundamentalist ne, wannan fanatic ne. Ga sunan kalmomi waɗanda suke sun yi amfani da su wajen sifanta mutane a bisa nasu fahimtar, suke so su ɗauko su kawo a cikin fahimtar musulunci. Za ka ji har suna cewa Malik conservative ne, mun fi son liberal irin Ibn Hazm. Haji, yaushe ma lokacin da Malik ya rayuwarsa, yaushe ma aka san conservatism? Yaushe aka fara ita kanta conservatism, yaushe ta shiga cikin wato falsafar kasashen Turai? A bayan enlightenment ne, yaushe aka yi enlightenment? Shekara 200 da suka wuce. Malik ya rayu shekara 1200 da suka wuce. Amma sai kai amfani da wani abu wanda yake kwanan nan ya zo, ka ce za ka sifanta wanda shi kafin ma fikirar da idear ta zo ya riga ya gama rayuwarsa. Kamar jiya ne wata 'yar jarida take tambaya ta akan irin wannan, na ce kada ki amfani da waɗannan kalmomin, don mu addinin musulunci ba za mu iya sifanta shi da waɗannan kalmomi ba, don addinin musulunci ya kasance yana nan tun kafin wannan fahimtar taku ta zo. Saboda haka ya riga fahimtar ku. Saboda haka idan kuka ce za ku fassara mu da fahimtar ku, ba za ku fahimce mu ba. Za ku tattara ma'anarmu ne a bisa ku, ya zamanto kan cewa za ku sanya mu kanku wani tabarau wanda ba zai nuna muku hakikanin abu ba. Kamar mutumin da ya sa tabarau wanda yake mai jaja-jaja, in ya zo ya ce zai rinka ganin abubuwa, duk jaja-jaja zai rinka ganin su. To haka kuke so ku sanya naku tabaran, sannan ku rinka kallon mu, don haka ba za ku fahimce mu ba. To waɗannan samari ya kamata su sani, sai sun san addini ne, sannan za su iya gane karkata da ɓata da ke cikin waɗannan. Saboda haka su daina ƙaurace ma wuraren karatu. Wuraren karatu ba zai koya musu extremism ba. Duk wani in kuna maganar waɗanda wato suka ɗauki ra'ayi mai zurfafawa har suka wuce iyaka, suka yi guluwi. In guluwi kuke nufi, wato wuce iyaka a cikin addini, guluwi, ma'anar guluwi yana cikin ma'anarsa tana cikin shari'a, tana cikin Al-Qur'ani da Sunna. Ba za ka fahimci guluwi a hakikaninsa ba sai ka koma Al-Qur'ani da Sunna. Kuma babu wanda Al-Qur'ani da Sunna ya koya masa guluwi. Al-Qur'ani da Sunna ba zai koya maka wuce iyaka ba. Saboda haka mu tsaya mu koma mu yi karatu, kuma mu kusanci majalisan ilimi. Kuma duk wata shubha da ka je ka karanta a internet, kada ka zauna da ita a cikin zuciyarka, ya zamanto sai dai kai ta ganin mutane da ita, ka zamanto shaidan kurma, ai shaidan bebe, beban shaidan wanda ya zamanto shaidani amma ya yi shiru da shaidancin nasa. Kada ka zamanto irin wannan, ka faɗa sai a gyara maka, a dawo da kai kan hanya. Domin ita shubha maganin ta ilimi. Saboda haka lallai kada ka duk wanda yake mugunta zato da addinin musulunci to wannan yana mugunta zato da Allah ne yana mugunta zato ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ne kuma ya kamata ka duba su waɗanda suke mugunta zato ga addinin musulunci da kuma ga musulunci su me suke da shi me suke da shi me abinda me hadarar turai za ta kawo maka me suka kawo ma duniya me suka kawo ma duniya in banda lalacewa in banda halaka abin nan ya danganta da abin da idan suna nufin wanda suke cewa ba ruwan su da dariqa ba ruwan su da sunna wannan kuskure ne sai ba ruwan su da sunna idan suna nufin kungiya ne sai su ba sa wannan kungiyar ba sa wannan kungiyar to wannan kungiya daban ce ba a ce kai kungiya ba kuma fahimtar wannan idan iyakar fahimtar ka kenan ga addini kuskuren fahimta ne ai manhaji ne ake fada ka ce kai ba ruwanka da manhajin sunna wannan kuskure kai kada ka in ka fahimci cewa abinda ake nufi da sunna shine kungiya to kai kuskure abinda ake nufi da sunna shine fahimtar addinin musulunci a bisa asasin alqur'ani da sunna da fahimtar magabata na kware ko ka sanya ma kanka suna ko baka sanya ma kanka suna ba wannan fahimtar in kana kan wannan fahimtar kana kan ahlus sunna kana kan salafiyya ko ka sanya ma kanka suna ko baka sanya ma kanka suna ba shi yasa aka ruwaito daga cikin wani magabata daga Ibn Battah wanda ya rubuta akan bayyana aqidan ahlus sunna yake cewa abinda zai nuna maka cewa tafarkin ahlus sunna shine shari'a shine zaka same su a bisa sabanin garuruwan da suke kaje wani a can karshen gabas din duniyar musulmi yake wani a can yamma yake wani a kudu yake wani a arewa yake da kuma sabanin lokacin su zaka samu wani dan karni na biyu ne wani dan karni na hudu wani dan karni na 14 wani dan karni na 14 amma maganar su duk daya ce ba sa kafirta juna ba sa saba ma juna maganar su duk daya ce kuma yanzu haka zaka gani ka dauki Malik kaga Malik a Madina ka dauki Abdullahi ibn al-Mubarak a Khurasan can kasar Rasha ka dauki Imam Ahmad a Baghdad ka tsallake ka dawo zuwa su Imam ka dawo ka tsallake waɗannan ka taho ya zuwa ga irin su al-Imam Abu Awana al-Isra'ini wanda ya mutu bayan su da wajen shekara 100 shi ma kuma ka tsallake shi ka zo wajen su Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah bayan wajen shekara 100 bayan su da wajen shekara 400 kuma ka tsallake har ka zo zuwa cikin wannan karnin tunda irin su Muhammad ibn Abdul Wahhab irin su Sheikh bin Baz irin su Sheikh al-Albani irin malamai wanda suke a wannan zamanin sai ga duk magana su daya ce ba tare da kan cewa sun je sun zauna a gaban wannan ba ko sun je sun zauna a gaban wannan a'a sun dauki al-kitabu was sunna din nan ne al-Qur'ani da hadisi suka dauka suka zamanto ga fahimtar da suka samu kuma suke akanta kuma ko kai yanzu ka dauki al-Qur'ani da hadisi a bisa fahimtar magabata na kwarai irin abinda suke faɗa haka kai ma zaka faɗa saboda haka ba kungiya bace da za a ce aba baka kati na memba ko ana baka wani uniform da zaka sa ko wata damara da zaka yi wanda za ta nuna ka a'a fahimta ce ta addini in kana kan wannan fahimtar shikenan amma kace kai ba ruwanka da wannan ka dauka addini kungiya ne ba kungiya bace saboda haka wannan shi ma kuskure ne da waɗansu suke yi Allah madaukakin sarki ya nuna mana gaskiya gaskiya ya ba mu ikon binta Allah ya nuna mana ƙarya ƙarya ya ba mu ikon nisantar ta Allah ya sanya mu cikin jagorori ga masu tsoron Allah aya ta 44
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا قالوا نعم فعذن مؤذن بينهم أن لعنة الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة كافرون
الله يأتي ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار يان الجنة كما سنكراو ينوتا أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا سكا تشيوا مو حقيقة mun samu abin da ubangijinmu ya alkawarta mana na sakamako haqqan gaskiya ne fa hal wajadtum ma wa'ada rabbukum haqqan to ku kun samu abin da ubangijinku yayi muku alkawari na azaba kun same shi shima gaskiya qalu na'am suka ce mun same shi gaskiya fa azzana mu'adhdhinun bainahum sai makirayi yayi kira tsakanin su wato yana jiyar da dukkan kungiyoyin biyu Allah anata Allah ala zalimin cewa tsinuwar Allah ta tabbata akan azzalimai alladina yasudduna an sabilillah wadannan azzalimai sune wadanda suke dauke mutane daga hanyar Allah wayabghunaha iwaja kuma suna neman karkata a cikin wannan tafarki na Allah wahum bil akhirati kafirun kuma su kafirai ne da ranar lahira wato bayan Allah madaukakin sarki ya bayyana cewar a alkawarin da yayi da ɗan adam cewa zai aiko manzo ya zuwa gare su zai aiko manzanni kuma in ya aiko manzanni za su zamanto wato firqa biyu kungiya biyu wanda suka yi imani wanda suka zamanto suka yi taqwa suka yi salaha da kuma wanda suka yi suka karyata suka yi girman kai Allah ya faɗi makomar kowanne wanda suka yi girman kai ga makomar su ba za a bude musu kofa ba za a bude musu kofofin sama ba ba za su shiga aljanna ba har abada wadanda ko suka yi imani suka yi aiki nagari za su shiga aljanna wanda ake gadar da su ita saboda aikin da suka kasance suna aikatawa na salaha to in sun shiga aljanna yan aljanna sun shiga yan wuta kuma sun shiga to akwai muhawara da take faruwa tsakanin su wanda muhawaran nan take nuna godiyar yan aljanna da murnar su da farin cikin su ga abin da ga wato ga matsayin da Allah ya ba su kuma take nuna wato bakin ciki da dana sani da wato bakin ciki da dana sani da kaito da ƴan wuta za su yi makansu shine Allah ta'ala ya ce ƴan aljanna za su kira ƴan wuta bayan sun tuda sun shi suna cikin matsayin suna cikin benayen su suna hangen ƴan wuta sai su ce musu shin sai su ce musu mu fa alƙawarin da Allah ya yi mana mun samu gaskiya ne ya yi mana alƙawarin aljanna in mun yi imani da shi mun bi shi kuma mun yi kuma gashi yanzu muna cikin ta ku kuma alƙawarin da Allah ya muku cewa idan baku bi shi ba zai muku azaba kun same shi gaskiya ne suka ce na'am gaskiya ne wannan shaidar ta su za ta amfane su itirafin da suka yi zai amfane su sai dai ya ƙara musu da na sani da kaito akan da na sanin da suka yi to shine kuma yayin da suka yi wannan sai mala'iku adana mu'adhdhinun ba faɗi mai kiran ba ba faɗi wanda zai yi kiran ba amma makiraya sune mala'iku waɗanda yake suna cikin aljanna waɗansu kuma suna gadin wuta waɗansu kuma suna gadin aljanna waɗansu kuma suna kai komo a cikin aljanna da gaisuwar sallama sai ya kira da cewa tsinuwar Allah ta tabbata akan azzalimai wato kenan ya sun tabbata a cikin nisantawa daga rahamar Allah da wannan wato magana waɗanda da wannan kira wanda aka yi wanda yake tabbatar da tabewar su ta har abada kuma waɗannan su ne aka sifanta su da sifofi guda uku sifa ta farko as-saddu an sabilillah wato kawar da mutane daga hanyar Allah yana daga cikin kawar da mutane daga hanyar Allah irin waɗannan abubuwan da kuke karantawa a internet din nan da waɗanda kuma in sun karanta za su zo su cewa mutane kai yanzu zaka rinka zuwa wajen karatuttuka za a mai da kai extremist za a mai da kai fanatic to in mutum waɗanda suke irin wannan suna daga cikin sifar azzalimai kaga sifar ƴan wuta ne dan haka ku kiyaye wannan waye bugunaha iwaja kuma suke son su nuna karkata a cikin hanyar Allah su ne masu aibata musulunci sai a yo abinda ma yake nuna abinda yake ma ci baya wato amma yadda shi musulunci ya zama to karkatacce addinin na kuma da yake ci baya ya hana mata yancin su kaga mace tana tafiya sai a cikin tanti wai hijabi shine tanti da irin waɗansu maganganu irin waɗannan na izgili da addini da nuna wato baci wato da nuna batanci ga addinin musulunci da abubuwa na shari'arsa da abubuwa na aqidarsa wanda suke wato manyan shedanun gunaye sune wanda za su je su karanta falsafa su rinka amfani da ita domin suka ga aqidar musulunci da suka ga wato dokoki na addinin musulunci bayan kuma duk abubuwa ne waɗanda suke na ƙarya to abinda kafirai suke so kenan addinin musulunci ya zama to karkatacce shine waye buguna ha iwaja sannan kuma su kafirta da kuma suna kafirta da lahira wannan shine sifofin su da Allah ta'ala ya ambata guda uku to waɗannan shine ya tabbatar musu da la'ana dan haka wanda yake irin waɗannan tamkar ya dauki tafarkin da zai kai shi zuwa ga tsinuwar Allah ne abinda ake nufi da al-la'na shine al-ibad min rahmatillah nisantawa daga rahamar Allah shine cewa a yanke kauna cewa wani tausayi wani sauki zai iya zuwa mutum wannan shine lokacin da mala'iku za su ce ma Allah ta'ala zai ce ma ƴan wuta yayin da duk suke ta maganganun su da neman su da neman da suke Allah zai ce qalaqsu fiha wala tukallimu ku shiru a cikin ta kada ku sake mun magana shikenan kuma babu sauran taraji babu sauran kauna babu sauran fata babu sauran kuka sai dai kawai su zauna cikin wato azaba da wato da hasara ta jinjindin wanda ba ta taba tsammanin rahama za ta zo shine wannan ita ce ainihin la'ana ta jinjindin din da ba za su taba samun sauki ba daga halin da suke ciki Allah ya kiyaye mu na'am
bainahuma hijab وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم ونادوا أصحاب الجنة أن سلام عليكم لم يدخلوها وهم يطمعون وإذا صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب النار قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين
الله يجي وبينهما حجاب أتكانوس أكوي حجابي أكوي شامكي akwai kata wato akwai kariya da tarraba tsakanin ƴan wuta da ƴan aljanna tarraba tsakanin aljanna da wuta wa alal a'rafi rijalun ya'rifuna kullan bisimahum akan katangar a'raf wato akan wannan kariya ta a'raf sunanta kenan asarin ma'anar a'raf shine wato zankwaye waɗanda suke madaukaka akan saman gini akan saman garu wanda yake babba mai tsawo to akan sa akan wannan ana kiran su al-a'raf jam'un arab akan su akwai waɗansu mutane ya'rifuna kullan bisimahum suna sanin kowace jama'a da alamun su suna sanin ƴan aljanna da ni'imar da ke tare da su wujuhun yawma idin nadira suna sanin ƴan wuta da alamomin su wa wujuhun yawma idin basira suna ganin su wa nadaw ashabal jannati an salamun alaikum sai suka kirawo ƴan aljanna su waɗannan mutane da suke kan a'raf ba sa wuta ba sa aljanna suna kan wannan garu wanda ya raba wannan wato garu wanda ya raba tsakanin aljanna da ƴan wuta sai suka kirawo ƴan aljanna an salamun alaikum cewa sallama aminci ya tabbata a gare ku wato hatta waɗanda ba ƴan aljanna ba ma in suka tashi gaisuwa da ƴan aljanna kamar gaisuwar da ƴan aljanna suke ma junan su ce kamar gaisuwar da mala'iku suke ma ƴan aljanna ce gaisuwar sallama lam yadkhuluha wa hum yatma'un su ashabul a'rafi bas shiga aljanna ba wa hum yatma'un amma suna kwadayi suna kauna cewa za su shiga wa idha sudifat absaruhum tilqa'a ashabin nar idan aka juyar da ganin su ya zuwa ga jihar ƴan wuta qalu rabbana la taj'alna ma'al qawmi adh-dhalimin sai su ce ya ubangijinmu kada ka sanya mu tare da mutane waɗanda suke azzalimai wannan ayar ta tabbatar da na farko akwai al-a'raf wato shine katanga wadda ta sha makance tsakanin wuta da aljanna yanda ƴan wuta ba za su shiga aljanna ba ƴan aljanna kuma sun riga sun tsira ba za su dawo cikin wuta ba shine as-sur bango wanda Allah ta'ala yake cewa za a faduriba bainahum bisurin lahu babun batinuhu fihi ar-rahma wa zahiruhu min qiblihi al-azab sai akai musu aka kafa garu tsakanin su aka gina garu tsakanin su ƴan wuta da ƴan aljanna wannan garu yana da kofa cikin sa rahama ne wajensa kuwa daga bayan sa azaba ce wato cikin sa shine aljanna wajensa shine inda wuta take sannan wannan ya tabbatar da akwai wannan garo kuma ya tabbatar da cewa akwai bai akwai wadansu bayi wadanda zasu kasance akan al'ara wadannan an ambace su da rijal amma la mafhuma lir rijal babu mafhumi gare shi da mazaje ne da mata ana nufin mutane zasu kasance akan al'ara wadannan mutane abinda fatuwar sahabbai ta nuna su ne mutane wadanda kyawawan ayyukan su suka yi daidai da munanan ayyukan su saboda haka kyawawan ayyuka suka hana su su shiga cikin wuta munanan ayyuka suka hana su shiga aljanna sun yi daidai wa daida kuma wannan abu ne wanda yake zai iya faruwa amma idan da kyakkyawan aikin zai dara ko da kwayar zarra ne to sai ya shiga aljanna idan mummunan ya dara ko da kwayar zarra ne sai ya shiga wuta har tukuna idan wato kenan shafa'a ko rahama ta Allah da yafiyarsa da gafararsa bata riske shi ba har sai an masa azaba gurgudan miyagun ayyukansa sannan sai ya shiga cikin aljanna to su ƴan al-a'raf da aka tsayar da su sune waɗanda suka zamanto wato ma'aunin kyakkyawan aiki da ma'aunin mummunan aiki suka yi daidai wa daida to su ne ake tsarewa a nan wajen ba a bar su sun shiga cikin azaba a wuta ba ba kuma a bar su sun shiga cikin aljanna ba suna nan har sai lokacin da Allah ta'ala tukuna zai hukunci a gare su a ya zuwa ga lokaci wanda shi jalla wa ala shine ya sani sannan a shigar da su aljanna shi yasa aka ce lam yadkhuluha wa hum yatma'un ba su shiga aljanna ba amma suna kauna suna fata fatansu shine yasa za su shiga tunda Allah ta'ala ya ce ana inda zanni abdi ina cikin zatona da bawana yayin da kake kyakkyawan zato da Allah haka zaka same shi to suna kwadayi cewa Allah zai shigar da su aljanna Allah ko ba zai wato tozarta kyakkyawan zaton su ba sabanin wanda yake guri wanda yake wanda kawai yake zaune yana cewa ai ba komai ai mu ne yan aljanna bayan ko bai aiki irin nasu ba wannan ba fama bane wannan gurur ne rubi ne yana rubin kansa sannan kasancewar wato suna wannan kwadayin shine yake nuna kan cewa za su shiga aljanna fi akhir al-amr a ƙarshen al'amari to sannan kuma idan aka juya fuskokin su suka kalli ƴan wuta da irin halin da suke ciki sai su nemi tsaron Allah suna roƙon Allah Allah kada ka sanya mu tare da mutane waɗanda suke azzalumai wanda yake shine tunda suna ganin ukubar da ake musu kamar yadda yake suna ganin irin ni'imar da ƴan aljanna suke a ciki waɗannan abubuwan da yazo kenan daga maganganun sahabbai akwai hadisai da aka ruwaito amma babu waɗanda suka inganta akan bayanin suwaye ashabul a'raf babu hadisi marfu'i zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam amma an ruwaito daga maganganun sahabbai an ruwaito daga abdullahi ibn mas'ud daga hudayfa ibn al-yaman daga abdullahi ibn abbas an ruwaito daga sauran malaman tafsiri sabanin wannan na waɗansu maganganu wanda ba za mu ambace su ba saboda ba su da inganci kamar wannan kaulin musamman ganin kan cewa ga waɗanda suke akai sune sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam waɗansu daga cikin malamai suna ba ma tafsirin sahabi hukuncin al-marfu' idan sahabi ya fassara aya ta alqur'ani za a ba mu wannan fassara ta sa tamkar wato hukuncin maganar annabi sallallahu alaihi wasallam ce saboda ganin sanin da suka yi na kan cewa ba a fassara alqur'ani mutun ya fassara da ra'ayin kansa musamman abin da yake yana daga cikin gaibu kamar idan sahabi ne ya faɗi wani abu wanda yake ijtihadi ba zai iya shiga cikin sa ba kamar abu wanda yake daga cikin gaibu ko kamar abin da zai faru nan gaba ko abin da ya wuce ya faru ko kamar sakamakon ayyuka zai ijtihadi baya shiga cikin wannan to idan sahabi ya faɗa sai a ce wannan mawqufun lafzan marfu'un hukman lafazin mawqufi ne maganar sahabi ce amma hukuncin maganar hukuncin an ɗaukaka ta ga manzon Allah sallallahu wasallamu alaihi to malamai sun yi sabani dan game da tafsirin sahabi shin yana daga cikin hukumul marfu' ko baya daga cikin hukumul marfu' to ya danganta da irin tafsirin idan tafsiri ne na abubuwa wanda suke daga cikin al-mughayyibat to wannan za a ɗauka yana daga cikin abinda ake bashi hukuncin marfu'i daga magana annabi sallallahu alaihi wasallam amma idan tafsiri ne wanda yake fuska ce ta fahimta na iya shiga ba za a bashi hukuncin marfu' ba wallahu ta'ala a'lam na'am
wala dara ashabul a'raf rijalan ya'rifunahum bisimahum qalu ma aghna 'ankum قالوا ما أغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون هؤلاء الذين أقسم عنكم ولا أنتم تحزنون
الله يأتي ونادى أصحاب الأعراف رجالا وأند سكي كان أعرافه suka kirawo waɗansu mutane ya'rifunahum bisimahum da suke sanin su da alamomin su qalu ma aghna ankum jam'ukum sai suka ce musu wato taronku bai wadatar da ku komai ba wama kuntum tastakbirun da girman kan da ku kasance kuna yi shi ma bai wadatar da ku komai ba a haula'il ladina aqsamtum la yanaluhumullahu bi rahma shin waɗannan sune waɗanda kuka rinka rantsewa cewa Allah ba zai riske su da rahama ba Allah ba zai ji kansu ba udkhulul jannata la khawfun alaykum wala antum tahzanun to sai a ce musu ku shiga aljanna babu tsoro a gare ku ya ku waɗanda wato kafirai suka raina su suka dauka su ba a koman komai bane ku shiga aljannatu la khawfun alaykum babu tsoro a gare ku wala antum tahzanun babu kuna yin bakin ciki wannan wata muhawara ce kuma wanda take faruwa tsakanin ƴan a'rafu da ƴan wuta ƴan a'rafu yayin da suka ga ƴan wuta suka roki Allah Allah kada ka hada mu tare da azzalumai to da kuma suka kalle su sai suka ga waɗansu mutane da sun san su da alamomin su suna sanin su da alamomin su a duniya kan cewa sune waɗannan sune waɗanda yake ake aibata su ƴan wuta suke cewa yanzu waɗannan sune Allah ya ji kansu sune za a ce Allah ya shirye su sune za a ce Allah ya ba su aljanna ai idan ma da abin nasa da abin arziki ne yanda Allah ya ba mu dukiya da matsayi a duniya da su ma da abin arziki ne yanda Allah ya ba mu arziki a duniya da matsayi da wannan shiriyar shiriya ce da matsayi ce da mu ma mu zai na farko wanda zamu bi amma ta yaya aka yi ya zamanto waɗanda suke bi sune waɗanda suke koma bayan mu waɗanda suke ba a koman komai ba waɗanda suke Allah bai ba su matsayi ba wato tunda suna ganin waɗanda suke talakawa a duniya tunda Allah bai ba su matsayi na duniya ba dan haka ba za su samu matsayi na lahira ba to sai ƴan a'raf su gansu su ce yanzu waɗannan sune suke wato sai su ga waɗannan mutane waɗanda suke masu girman kai din suna cikin wuta waɗanda suke irin wannan maganar irin waɗanda suka zo suka ce ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kai mana majalisi daban wanda mu ba zai yi ba mu zo majalisinka tare da waɗanda suke wato bayinmu kanana hadimanmu talakawa wanda ba daidai suke da matsayinmu ba a cikin al'umma sannan ka ce mu zo mu zauna ka faɗa da su gwiwa na gugan gwiwa wai dan mun zo za mu ji karatunka in kana so har mu ji karatunka mu ka ware mana majalisi su ma ka ware musu majalisi to sai ƴan arabs ga irin waɗannan manya-manyan mutanen da suka kasance masu girman kai su gansu a cikin wuta sai a'a ina taron naku da suke cewa am yaquluna nahnu jami'un muntasir ku ne kuke cewa mu taro ne wanda yake za mu samu nasara Allah ya ce sai huzamul jam'u wa yawalluna dubur to ƴan arab sai su ce ina taron naku da kuke cewa mu saboda taron mu da karfin mu da yawan mu ba za a ci ba za a ci galaba akan mu ba wama kuntum tastakbirun ina girman kan da kuke yi sannan sai su ce a haula'il ladina aqsamtum la yanaluhumullahu bi rahma sai su nuna musu waɗannan du'afa'ul mu'minin raunana daga cikin mu'minai waɗanda yake su sun shiga cikin aljanna kace waɗannan ne kuke cewa Allah ba zai ji kansu ba waɗannan ne kuke cewa idan da abinda suke akai na shari'a rahama ce da ku da kuke wato da su da suke akan girma na duniya da su suka fi cancanta da ita kun ce kun haramta rahamar Allah a gare su to ga su nan ku kuna cikin azaba ga su kuma suna cikin aljanna gashi mala'iku sun ce musu udkhulul jannata ku shiga cikin aljanna babu tsoro a gare ku ba za ku yi bakin ciki ba waɗansu malamai sun fassara wannan udkhulul jannata la khawfun alaykum wala antum tahzanun cewa wannan shine ƙarshen muhawarar da zai faru tsakanin ƴan al'araf da ƴan wuta bayan sun yi wannan muhawarar a lokacin nan suna bayan sun gama wannan muhawarar sun cusa musu bakin ciki sai mala'iku sai kuma su ce musu to udkhulul jannata ya ku ashabul a'raf yanzu ku shiga aljanna sai a shigar da su cikin aljanna wato sun dada karama bayan sun yi wannan alƙalanci sun dada karama wato ɗan wuta bakin ciki akan bakin cikin su tunda kaga ya'rifunahum bisimahum sun san su da alamun su wato tamkar sun san su ne ma tun anan duniya ce a wannan ba mallan wani bane wannan ba wani bane wannan ba shine mai cewa kaza din nan ba sun san juna shine ma'anar al-sima wato al-alama sun san su da alamomin su daga nan ne aka samu al-ism saboda suna alama ne ga dukkan wanda aka bashi suna to sun san su saboda haka bayan sun yi musu wannan shaidar sai kuma malaiku su ce musu to ku shiga cikin aljanna wannan muhawara tsakanin ƴan arab da ƴan wuta ta kare kenan to
nada ashabun nani ashabal jannati an afidu alaina min alma'i aw min ma razaqakumullah قالوا إن الله حرمهما على الكافرين الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا وما كانوا بآياتنا يجحدون
الله يقول ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة إن وتا سنكرا إن الجنة أن أفيضوا علينا من الماء دچوا كقرارو من دجتكن روا aw mimma razaqakumullah ko daga abinda Allah ya azurta ku da shi qalu inna allaha harramahuma ala alkafirin sai suka ce Allah ya haramta su da ruwan aljanna da azzikin aljanna Allah ya haramta su akan ga kafirai alladhina takhadhu dinahum lahwan wa la'iba sune wadanda suka rike addinin su wargi da wasa wa gharratuhumul hayatud dunya kuma rayuwar duniya ta rude su fal yawma nansahum kama nasu liqa'a yawmihim hadha to a wannan rana muna manta su kamar yanda suka manta ranar haduwa da mu a wannan rana wama kanu biayatina yajhadun da kuma abinda suka kasance suna yi na musu da ayoyin mu wannan ita ce muhawara tsakanin ƴan wuta da ƴan aljanna sun yi muhawara da ƴan wuta ku lura yanda Allah ta'ala ya kawo wannan muhawara da sigar madi ƴan wuta sun ce ma ƴan aljanna kamar har sun riga sun shiga wutar yanzu ma har an riga an yi ana ba mu labarin ne cewa an yi bayan abu ne wanda zai afku me yasa saboda Allah ta'ala abin da yake almustaqbal a wajen Allah kamar abu ne wanda yake madi kamar ya riga an yi shi ya riga ya wuce shi yasa mu ne muke da gajan hakuri amma wajen Allah Allah madaukakin sarki saboda cikakken ilimin sa da cikakken sanin sa ya zamanto mai hakuri baya gaggawa saboda ya san zai zo ya abku tamkar yanda kana ganin sa innahum yarawnahu ba'idan wa narahu qariba suna ganin sa manisanci amma muna ganin sa kusa saboda cikak ilimin sa jalla wa ala saboda haka Allah ya ba mu labarin da wato cewa kamar ma ya riga ya faru to haka kamar yanda ƴan aljanna suka yi muhawara da ƴan wuta suna fada ƴan wuta ma suna fada to ƴan wuta su ma za su zo su yi muhawara da ƴan aljanna su leko suna ganin su a cikin benaye su ce an afidu alaina min alma ku dan kwararo mana daga cikin ruwa aw mimma razaqakumullah ko daga abinda Allah ya azurta ku da shi sai ƴan aljanna su ce musu Allah ya haramta waɗannan ga ƴan wuta Allah ya haramta waɗannan ga kafirai shi yasa kun ga Allah ta'ala yake cewa dangane da zinatul hayatid dunya abinda Allah ya bayar a nan duniya na ado da arziki yace kul hiya lil ladina amanu fil hayatid dunya khalisatan yawmal qiyamah rana al qiyama gares ne su kade haramun ne ga kafirai ba za su samu ba sun so ma ambatan ruwa saboda muhimmancin sa ga rayuwa hatta anan duniya ma shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa afdalus sadaqati saqiyul ma sadakar da tafi kowace falala ita ce shayar da ruwa dan ka in kana da kuɗi kana so kai sadakatun jariya je kai rijiyar burtsatse je kai rijiyar burtsatse kuna nan na ba ku labarin gari na wajen mutum 80,000 da ba su da rijiya sai rijiyar wani kuturu da yake zuwa Lagos yana bara ya zo ya yi ta 10,015 da na wannan a nan gidan kuturun ake zuwa ana ɗebo ruwan masallaci da ruwan makarantar primary da ruwan duk inda ake girki rijiya ce da ya yi ta 10,015 ta guga saboda haka in dai kana son kai sadaka da tafi kowace ita ce saqiyul ma shayar da ruwa saboda gashi ɗan wuta ba abinda suke nema na farko abinda suke nema tukuna shine afidu alaina minal ma ku ba mu daga cikin ruwa to hatta ruwan ma Allah ya ce haramun ne a gare su su wane ne waɗannan kafirai wanda Allah ya haramta musu wannan arziki na aljanna sune wanda suka rike addinin su ya zama to wargi da wasa mun fassara wannan kan cewa wargi dukkan abinda yake kake yake dauke maka hankali daga yake dauke maka hankali wanda ba shi da wani amfani la a hankali wala a duniya kamar dara kamar ludo kamar karta wannan duk yana daga cikin Allahu ba shi da wani amfani Allahib kuwa shine wanda kake yi duk abu wanda yake ba shi da wata ma'ana wanda yaro yake yin sa koda bai zamanto yana dauke maka hankali ba koda bai zamanto kancewa wanda yake zai baka tasliya bane ya baka wato nutsuwa ya zamanto kancewa ka kashe lokacinka ya mantar da kai da damuwarka da sauransu wannan shine ake ce ma Allahib kamar wasannin yara to sun dauki addinin su shine wannan wato babu abinda suke a cikin addinin su illa wannan daya fassara kuma shine suka mayar da addini addinin Allah suka mayar da shi wargi da wasa duk wani abu na addini za su yi masa ba'a za su yi masa wasa da shi za su yi wasa da shi akwai ba'ad da suke ma sallah akwai ba'ad da suke ma imani akwai ba'ad da suke ma sunna akwai ba'ad da suke sanya kaya irin na musulunci in na mace ce a ce kanti idan na namiji ne ya dauke kafar wandansa bai zamanto yana isbali ba a ce abin nan bai ba ma tela isassun kuɗi ba shi yasa tela ya cinye yadin da dai duk maganganun irin waɗannan to sun mai da addini abin wargi da wasa to a ranar alkiyama su ne wa'anda Allah yake haramta musu wato daga arzikin aljanna kuma rayuwar duniya ta ruɗe su suka ɗauka duniyar ce kawai ba sa tunanin lahira ba sa imani da ita ba sa tunanin cewar wannan rayuwa za ta ƙare saboda haka in mulki ne suna ganin na dindindin in dukiya ce suna ganin ta dindindin yayin da suke mulki wani ashirarancin da da ba sa yi sai su kirkiro shi yayin da suka samu dukiya wani saban da ba sa yi sai su kawo wani sabon sabo su ne wanda rayuwar duniya ta ruɗe su to Allah ta'ala yake wannan rana za mu manta su me Allah baya mantuwa amma wannan babil muqabala ne kamar yanda anan duniya suka manta da haduwa da Allah shi kuma Allah madaukakin sarki sai ya bar su a cikin azaba irin mu'amalar wanda ya manta da su gabaki daya wa illa babu abba a sifanta Allah da mantuwa dukkan sifa ta Allah da ta zo a babul muqabala kamar wannan nasullaha fa nasiyahum sun manta da Allah Allah ya manta da su ko kuma wa makaru wa makara Allah sun yi makirci Allah ya makirci ba a sifanta Allah da wannan sifar ba a cewa Allah mai makirci ne sai dai a ce Allah khairul makiri wannan za a iya faɗan wannan amma ba za ka ce Allah mai makirci ba ko ka ce Allah mai mantuwa saboda sifa ce da Allah ya ambace ta ta babin muqabala wato kamar yanda suke yi to shi ma Allah madaukakin sarki zai musu sakamako irin sakamakon da ya dace da aikin su sun manta da Allah bari ya musu sakamako na wato ya musu mu'amalar wanda ya manta da su shine sikira su gaba sikiran ba za a amsa musu ba sannan da kuma bayan mantawar da suka yi da Allah kuma sun kasance suna musu da ayoyin Allah a cikin wannan kun ga ayar ta farko da wanada ashabul jannati ashaban nar akwai ka'ida da take nuna cewa a cikin ka'idar da malamai suke yawan ambatanta cewa al-ibratu bi umumil lafzi la bi khususis sabab idan lafazi ya zo a cikin alqur'ani ba sai lalle in ya zo a inda ya dace da sababin sa zaka iya amfani da shi ba abinda lafazin ya kunsa zaka iya amfani da shi kaga wannan zahirin lafazin abu ne wanda zai faru tsakanin ƴan wuta da ƴan aljanna ko amma annabi sallallahu alaihi wasallam yayi amfani da wannan lafazin a cikin tsakanin rigimar sa da yake a cikin yayi amfani da wannan lafazin a matsayin shi sallallahu alaihi wasallam da mu'minai sune ƴan aljanna su kuma katla badr wanda aka kashe su a yakin badr aka jefa su a cikin rijiya sune ashabun nar yazo ya tsaya akan rijiyar yace ya kira sunan su yace ya shaybata bin rabi'a ya utbata bin rabi'a ya aba jahal ya umayyata bin khalaf ya kira su gabaki daya musamman su bakwai nan wanda Allah ta'ala yace inna kafainakal mustahzi'in mu mun isar maka da waɗanda suke izgili da kai sune wanda da annabi sallallahu alaihi wasallam ya sujada suka je suka ce ai an yanka wani ragumi a gidan suwa ne ku je ku dauko mayankar ku je ku dauko mahaifar da tumbin sai yayi sujada ku je ku dora masa suka dora ma annabi sallallahu alaihi wasallam Fatima tazo tana kuka ta tura wannan abin daga kansu sannan ya dago sallallahu alaihi wasallam yace Allahumma alayka bi utbata min rabi'a Allahumma alayka bi shaybata ya ambace su su bakwai yace Allah na hada ka da su duk su su bakwai din nan sai da aka jefa su cikin qalib badr annabi sallallahu alaihi wasallam ya tsaya akan su yace hal wajadtum ma wa'ada rabbukum haqqan kun samu alƙawarin da ubangijin ku yayi muku na azaba gaskiya fa inni wajadtu ma wa'adani rabbi haqqan domin ni na samu abinda ubangiji na yi min alƙawari gaskiya kaga sai ya amfani da wannan lafazin wanda yake nuna kan cewa al-ibratu bi umumil lafzi la bi khususi sabab ba sai kawai ɗan aljanna ne za su faɗa ba hatta abinda yake faruwa tsakanin mu'mini da kafirai yayin da aya ta bayyana kamar yadda ta bayyana lokacin yaƙin badr alƙawarin Allah ya cika alƙawarin Allah ya yi gaskiya annabi sallallahu alaihi wasallam ya amfani da wannan na farko dan ya tunatar da sahabbai da suke jin sa a wannan lokaci na biyu dan kuma ya zamanto ƙarin bakin ciki da wato wailu akan su kafirai domin har Umar yana cewa ya rasulullah tukallimu nasa wa kad jifu kana yi mu mutane magana bayan sun zamanto sandararru mushe yace ma antum bima bi asma'a mimma aqulu lahum al'an ku ba ku fi su jin abinda nake gaya musu ba a yanzu suna ji kenan to me fa'idar jin su dan ya zamanto ƙarin bakin ciki akan bakin cikin su na'am
ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم هدى ورحمة لقوم يؤمنون هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا أو نعد فنعمل غير الذي كنا نعمل قد خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون
سي الله تعالى يبعد لبارن حالن دا su waɗannan kafirai suke bayan ya sifanta dalilin haramta musu shiga samun arziki daga cikin arzikin aljanna shine sun manta da saduwa da Allah kuma sun kasance masu musu da ayoyin Allah sai Allah ya ce walaqad ji'nahum bikitabin fassalnahu ala ilm kuma fa hakika mun riga mun zo musu da littafi wanda muka bayyana shi ala ilmi a bisa sani hudan wa rahmatan liqaumin yu'minun amma wannan littafin shiriya ne da kuma rahama ga mutane waɗanda suke imani hal yanzuruna illa ta'wila to suna sauraron fassarar abu wato tabbatar abubuwan da littafin ya faɗa cewa za su zo suna sauraron faruwar su din ne yauma ya'ti ta'wiluhu ranar da ta'wilin zai zo shine fassarar da kuma tabbacin fassarar abinda alqur'ani ya faɗa yayi ranar da wannan yake zuwa yaqulu alladhina nasuhu min qabl wadanda suka manta da alqur'ani suka manta da ayoyin Allah ada za su ce qad ja'at rusulu rabbina bil haqq hakika manzannin ubangijin mu sun zo mana da gaskiya fa hallana min shufa'a to muna da masu ceto fa yashfa'u lana su zo su yi mana ceto a gare mu aw nuraddu fa na'mala ghayra alladhi kunna na'mal ko ku za a iya mayar da mu ne fa na'mala ghayra alladhi kunna na'mal sai mu yi aiki irin sa ba irin aikin da muka kasance muna aikatawa ba qad khasiru anfusahum sai Allah ya bayanu bayan sun yi wannan maganar sai Allah yake mana iltifati ya gaya mana cewa ga halin waɗannan fa sun riga sun tabar da kawukan su sun yi asarar kawukan su wadalla anhum ma kanu yaftarun abinda suka kasance suna kirkirar sa na ƙarya ga Allah ya bace a gare su wato Allah madaukakin sarki yayin da yace sun ya an haramta musu arzikin aljanna saboda suna musu da ayoyin Allah musun da suke da ayoyin Allah ba su da haƙƙin su musu da ayoyin Allah saboda me saboda Allah ya aiko da littafi walaqad ji'nahum bikitabin mun zo musu da littafi kuma littafin nan ba littafi ne wanda ba sa fahimta ba fassallahu ala ilm mun bayyana shi a bisa ilimi kamar yadda Allah ta'ala yake cewa sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahu al-haq zamu nuna musu ayoyinmu a cikin sassa da kuma a cikin kawukansu sai ya bayyana gare su cewa gaskiya ne shi yasa kaga duk waɗanda suka ji alkur'ani wanda aka karanta musu shi suna ce da suna cewa ba wai muna kin bin sa bane saboda wai ko dan bamu san cewa ba gaskiya bane a gaskiya ne kuma kamar yadda Allah ta'ala yake cewa innahum la yukadibunak walakin adh-dhalimina bi ayati llahi yajhadun ba sa kare ta kai ya rasulullah sai dai azzalimai suna musu ne da ayoyin Allah wato ba su da haƙƙin su musu saboda Allah ya zo da bayani ya yanke hanzari wannan shine bayanin yanke hanzarin da Allah ya yi wa mushrikai sannan kuma ya ambaci da yake makami ne da ya dace Allah ya wajen bayyana wannan littafin duk da yake su ba amfanan su zai yi ba amma zai amfani mu'minai sai Allah ya karrara wannan cewa shi wannan littafi ya zo ne halin kasancewar sa shari'a ya zo ne halin kasancewar sa shari'a alqur'ani ba ya zo bane dan kawai a yi magani da shi duk da yake akwai magani a cikin sa ba ya zo bane dan a ji labarai dake cikin sa duk da akwai labarai a cikin sa ahsanul qasas suna cikin alqur'ani alqur'ani ya zo ne dan shari'a wa rahma dan kuma rahama jin kai ga mutane waɗanda suke masu imani wato ma'ana waɗanda ba masu imani ba alqur'ani bai zamanto shari'a a gare su ba bai zamanto rahama a gare su ba domin zai zamanto karin halaka koyaushe aya alqur'ani koyaushe suka ji alqur'ani sai su ji kunci sai su ji sai ya kara musu wato dauda a cikin daudar su Allah ya kiyashe mu to sannan Allah ta'ala yayi tahdidi to bayan alqur'ani bayanin sa yazo ga kuma sifar sa to me suke jira suna jiran tawilin sa ne wannan ɗaya daga cikin ma'anonin ta'wil shine ma ya'ulu ilayhi al-amr abinda al'amari zai kai ya zuwa ga karshen sa shine fassara wato tabbacin abinda yake fada kamar alqur'ani yace kamar alqur'ani yace sayuhzamul jam'u wa yawalluna dubur za a rusa wannan taron nasu na kafirai kuma za su juya baya suna guduwa to suna jiran sai wannan ranar ta zo ne sannan za su yi imani kuma alqur'ani yayi batun sa'ar al-qiyama yayi batun saukar mala'iku lokacin mutuwa yayin da za su rinka mika hannayensu suna cewa ku fito da kawukanku duk to abinda me suke jira duk wannan suke jira to yauma ya'ti ta'wiluhu ran da ta'wilin alqur'ani zai zo to a ran nan imani ba zai yi amfani ba ran da duk ta'wil abinda Allah ta'ala yake cewa zai faru a cikin qur'ani na aya za ta zo kamar sa'ar al-qiyama kamar ayoyi da suke gabanin sa'ar al-qiyama wanda lokacin da idan suka zo daga cikin manya-manyan sa'o'i manya-manyan alamomi shikenan an yanke wa mutum hanzari ko yayi imani imani ba zai amfane shi ba shine Allah ta'ala yake cewa ranar da tawilin sa zai zo to waɗanda suka bar alqur'ani suka manta shi ba su yi aiki da shi ba ba su yi imani da shi ba a lokacin nan za su yi shaida akan kawukansu kan gaskiyar abin da manzanni suka zo da shi kuma wanda yake nuna kan cewa kamar yanda annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa annabawa gabaki ɗaya addinin su guda ɗaya ne kaga sai suka ce qad ja'at rusulu rabbina bil haqq manzannin ubangijinmu sun zo da gaskiya domin za su ga a lokacin nan za su yi da cewa ai ba kawai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine kawai manzon Allah ba duk sauran manzannin ma haka suke sun zo da gaskiya domin sun ga mala'iku a wannan lokaci to sannan za su nemi ceto a lokacin da ceto ba zai amfane su ba wannan shine cetan da zai zamanto baya amfani saboda ceto ne wanda bai sami izinin Allah ba ko kuma su nemi a dawo da su rayuwar duniya kamar yadda ayoyi da dama suka nuna haka wanda waɗansu su mun karanta su a cikin suratul an'am Allah ta'ala yayi hukunci akan cewa waɗannan sun tabar da kawukansu kamar yadda muka ambata rayuwar mutum ita ce ra'asul mal ɗinsa ita ce jarinsa yayin da mutum ya zamanto kan cewa ya shiga wuta yayi asarar rayuwarsa domin ya rasa ra'asul mal ɗinsa gabaki ɗaya zuwan sa duniya bai masa amfani ba wa balla anhum ma kanu yaftarun kuma a lokacin nan abinda suka kasance suna kirama Allah na ƙarya suna cewa waɗannan gumakan namu sune shufa'u sune za su ma na'buduhum illa liqarribuna ila Allah zulfa za su kusantar da mu zuwa ga Allah ne a lokacin za su bace musu dan za su kirawo su ba za su amsa musu ba wa ra'ul azab law annahum kanu yahtadun ina ma da a ce sun shirya
إِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ يُغْشِي اللَّيْلَ النَّهَارَ يَطْلُبُهُ حَثِيثًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره حلاله الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين.
Allah ya ce inna rabbakumullah, lallai ubangijinku shine Allah. Wato wannan Allah sananne ne a wajensu, kuma rabbu ma sananne ne, wato ubangijinku shine wannan Allah ba wani ba. Kamar mutum ne ya san yana da dan uwa, ya san yana da dan uwa, sai kamar yanda ya faru da Annabi Yusuf da dan uwansa, qala inni ana akhuka, ni ne dan uwan naka, wanda dama ka sani. To haka ne, wannan shine wannan uslubi. Ubangijinku shine dai Allah wanda kun san shi, ba wani ba. Saboda haka shi yasa aka yi ta'rifin dukkan juz'an jumlar, rabbu rabbukum ma'rifa ne, Allah shi ma ma'rifa ne, wato ubangijinku shine Allah ba wani ba. Allazi khalaqa as-samawati wal ard, kuma Allah shi sai Allah ya so bayyana sifofin sa, shine wanda ya halicci samai da ƙasa, fi sittati ayyamin, a cikin kwanaki guda shida, thumma stawa 'alal arsh, sannan ya daidaita a saman al'arsh, yubshi al-layla an-nahara yatlubuhu hatitha, yana rufe dare da rana, yana rufe wuni da dare, yatlubuhu hatitha, yana neman sa cikin gaggawa, daga daren ya fita sai da, daga ranar ta fita sai dare ya shigo, wash-shamsa wal-qamara wan-nujuma musakharatin bi-amri, kuma ya halicci rana da wata da tauraro da taurari, musakharatin bi amrihi, halin kasancewarsa horarru ne da umarnin Allah. Ala lahul khalqu wal amr, ku tattara hankalinku guji, halitta da umarnin halitta da lamarin halitta gabaki ɗaya nasa ne shi, shi kadai. Tabarakallahu rabbul alamin, albarkar Allah ta bayyana ubangijin tali, wato Allah madaukakin sarki duk ya kaddamar da abinda yake faruwa na adawar mutum da shaitan, da kuma kokarin shaitan ya fitar da shi ya zuwa ga ya sanya shi akan hanyar shirka. To nan sai Allah madaukakin sarki ya zo ya shimfida da hanyar tauhidi, sanin Allah, sannan ya biyar da shi baya da kuma kissoshin al'umomi dangane da alaƙar su da tauhidi. Shi ne aka kawo kowanne daga cikin annabawa, sai an ce an ibudullaha ma lakum min ilahin ghayru, duk dai tauhidi ake fara faɗa, sannan a faɗi kuma wani abu bayan tauhidi. To aka yi shimfida da shi wajen bayanin wane ne Allah. Allah ta'ala ya ce ubangijinku ar-rabbu shine wanda yake mahalicci kuma mai kula da halittarsa. Saboda haka shi yasa za ka ga dukkan ayawanci addu'o'i ake cewa rabb rabb rabb, ubangijina. Saboda a cikin ta'diri da ar-rabbu akwai nuni na hanana, akwai nuni na wato rahama. Saboda sifar wanda aka sifanta shi da rububiyya shine kula da wanda yake shine al-marbub, wanda yake shine ya zamanto wato shine halittar tasa. To haka Allah ta'ala yake, yana kulawa da hatta shakar iskar mu, ya zamanto ba sai ka biya ba za ka shaki iska, za ka yi fitsari ba sai ka je ka biya ba, ka duba ka ga abin da yake faruwa da wanda ake musu dialysis, wanda za a rinka daukar su ana kai su asibiti, irin mashin din da ake sa su a kai dan kawai su samu su yi fitsari, a tace kodar su, kai kake yin wannan ba tare da ka biya ko kabo ba, kudin da ake kashewa Allah ne kadai ya sani, kai duk Allah ya baka. To wannan shine ar-rabb, bai kula da kai, ya kula da kai, wa atakum min kulli ma sa'altum, ya baku daga dukkan abin da kuke roƙonsa. To wane, ba wani bane illa Allah din, wanda kuka san shi da sunansa, wanda babu wani halta alamu lahu saniya, ka san wani mai wannan sunan in ba shi ba? To shine ubangijinku, kuma sai ya sifanta kansa ya ambaci sifofinsa, shine halittar samai da kasai, wannan saman da kuke gani da girmanta da kyan halittarta da hikimar dake ciki da ilimin dake ciki da kudrar dake ciki, to duk nasa ne shine. Kuma yayi halittar nan fi sittati ayyamin, a cikin kwana shida, ambatan cewa yayi halitta cikin kwana shida abu ne wanda yake sananne wajen Larabawa, dan suna ji daga wajen ahlul kitab, kuma dan a nuna kan cewa abinda Annabi sallallahu alaihi wasallam yake faɗa ba wani sabon abu bane, abu ne wanda yake ilimin awwali ne ya tabbatar da shi. Menene waɗannan kwanakin? Allah ne kadai ya san menene miqdarin su, tunda a lokacin ba halicci rana ba, balantana mu san miqdarin yau, tunda rana ita ce take kaddara mana miqdarin rana, wuni daga fitowar rana zuwa faduwarta, to lokacin ba halicci ranar ba ma. Amma Allah madaukakin sarki ya ambaci wannan, tunda ya ce shi wa inna yawman indahu ka alfi sanatin mimma ta'udu, rana a wajensa kamar shekara dubu ce a wajen kirgakku. Saboda haka Allah ne kadai ya san miqdarin kwanakin, kuma me yasa Allah yayi wannan? Dan ya nuna mana hikimarsa, dan ya nuna mana kan cewa abu ne wanda aka yi shi da ilimi da gwaninta da kudura. Na farko dai ta nuna iyawa, domin wanda yake zai iya yin wannan, dan yayi kwanaki wajen yi, yau nukan cewa fat daya ma zai iya yi amma Allah ta'ala yayi cikin kwanaki dan ya nuna kan cewar idan zakai abu ka rinka yin sa bit tadarruki a hankali mataki mataki ko zakai yin sa lokaci daya saboda wannan yafi ihkam yafi nuna gwaninta yafi nuna kan cewa kai abin ka da ilimi da hikima kuma sannan Allah ta'ala yace thumma stawa 'alal arsh sannan ya daidaita akan al'arshi al-istiwa yana daga cikin sifofi na af'alullahi ta'ala fi'ilin Allah kama sifa ce daga cikin sifofinsa ko bace kama da bace kama da bai kama da fi'ilin wani ba aikin Allah wannan yana daya daga cikin ayoyi waɗanda suke tabbatar da wannan sifa ta Allah ta cewa Allah madaukakin sarki ya tabbata a saman al'arshi kuma abinda ake nufi da istiwa'i dinnan shine Allah yana saman al'arshi amma yaya ya sifantu da wannan sifa Allah ne kadai ya sani dan ba za ka iya fahimtar sifar Allah ba Sufyan ibn Uyayna daya daga cikin malaman Makka yace wata rana wajen Malik sai wani mutum yazo yace masa ya Aba Abdullah Ar-Rahmanu 'alal arshi stawa kaifa stawa Allah Ar-Rahmanu yayi istiwa'i a saman al'arshi yaya yayi istiwa'i Malik sai ya sunkuyi da kansa sai da yayi gumi kaji masana Allah sai da yayi gumi dan bai taba jin an zo masa da irin wannan ba yace al-istiwa'u ma'lum istiwa'i sananne ne shine abin da yake saman wani abu domin al-istiwa abin da yake nuni kenan al-i'tila wal irtifa yace istiwa'i sananne ne wal kayf majhul yaya Allah yayi wannan majhul ba za mu iya sani ba wal imanu bihi wajib imani da shi kuma wajibi ne was'alu anhu bid'a tambaya akan kayf dinnan ya yayi bid'a ne kace yaya sifar Allah take bid'a ne wannan tambayar wa ala wa araka rajul wa araka rajul su'in akhrijuhu kuma kai ba mutumin kirki bane ku kore shi yasa aka fitar da shi ka san Malik baya wasa a majalisin sa kai ka ce sarki ne bayan ba wata sarauta gare shi ba izzu abin nan kamar yadda Ibn Abdul Bar yake fada wato izza ce ta ilimi da kuma sultani na takwa saboda haka duk wanda yazo majalisin sa dole ya ladabi in ma bai kula yadda ake yi ba idan yayi zama ba irin yadda aka saba zama ba sai a kore shi to wannan ya nuna mana abinda wannan magana ta Malik kuma sai ta dace da abinda sahabbai ma suka faɗa an rawaito irin wannan magana daga Ummu Salama to wannan shine fahimtar sahabbai dan haka ba a samu wanda daga cikin magabata yana tawili istiwa'i ba yace ba Allah ba ma'ana yace ma'anar istiwa'i shine cewa Allah yayi wato mulkin sa yayi rinjaye akan al'arshi da ba wanda yake gogayya da Allah akan mulkin sa ballantana yayi rinjaye ya zamanto yafi wani har mulkin ya zamanto nasa ba kokawa ba fada Allah ya bai kwato mulkin daga wajen wani ballantana a ce Allah yayi istila'i wannan yana daga cikin shi yasa ba mu samu wanda daga cikin magabata yayi tawilin istiwa'i ba ko wata sifa daga cikin sifofin Allah domin ba za ka yi tawili ba sai ka yi takayyufi sai ka yi tashbihi sai ka kamanta sifar Allah din da wani sannan sai ka ce a to ba wannan wanin bane to duk abin da ya zo maka a cikin zuciyarka na cewa ga sifar Allah ka ce ba wannan bane laysa kamithlihi shay babu abin da ya kama da Allah a sifarsa wala a cikin zatinsa ka tabbatar da abin da Allah ya tabbatar maka kansa sai ka zauna lafiya amma duk inda Allah ya faɗi istiwa'i zaka ga kuma yana biyar da shi da cewa al'amari nasa ne yudabbirul amr haka Allah ta'ala yace a cikin suratul ra'd haka yace a cikin suratul sajda gashi kuma anan wajen ya kawo yace alalahul amr wal alalahul khalq wal amr dan ya nuna kan cewa al'amarin mulki wato ya Allah ya istiwa'i akan al'arshi wanda yake al'arshi shine mafi girman halitta daga cikin halittun Allah manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace al'arshi dan in ka za ka kamanta shi da sama sammai da kasai kamar ka dauki kawanya ne ka jefa ta a cikin fili wanda yake babu kowa a cikin filin a katan fili al'arshi ya kewaye sammai da kasa a girman sa babu girman halitta kamar al'arshi to dukkan mulkin Allah jalla wa ala al'arshi ya kewaye shi to dukkan wannan mulkin yana hannun Allah yana gudanar da shi yanda ya so kuma shine yake jujjuya shi da ikon sa da kudurarsa Allah ta'ala yace yughshil laylan nahar yana rufe dare da rana yana rufe rana da dare kai yana rufe dare da rana kuma ya rufe rana da dare dan duk biyun ne suke faruwa wato ya shigar da rana cikin dare ya shigar da dare cikin rana dan yanzu kaga yanda dare yake tuhowa rana tana faduwa kai ka ce bargo ne za a dauko dare daga gabas yake tuhowa ya yamma kamar yanda rana daga gabas yake tuhowa take yamma kuma ka ringa kula yanda duhu yake zuwa zaka ga gabas yayi duhu sai ga duhun yana tuhowa yana rufewa da sauran haske a yamma kaga duhun yana tuhowa yamma kamar bargo ne ake janyowa ake rufe duniya kuma wajen rana yanda zaka gani idan alfajir ya keto sai ka kamar bude bargon ake ana bude shi in ka kalli gabas sai ka ga haske in ka kalli yamma sai ka ga da sauran duhu in kana tafiya da asusu ba ka rinka kallo ka rinka ganin yanda irin ka rinka ganin gwanin tarihin Allah kuma Allah ya ce yatlubuhu hasita dare yana bin rana da gaggawa rana ma tana bin dare da gaggawa domin babu wani abu da yake tsakanin babu wani wanda za a ce yanzu ba dare ba ba rana ba ranan na zuwa shikenan sai dare ya kau daren na zuwa sai rana ta kau sai wuni ya kau wa shamsu wal qamara wan nujuma musakharatin bi amri kuma ya halicci rana da wata da a taurari a cikin wannan akwai raddi ga masu bauta musu kuma Allah ya ce musakharatin bi amrihi su horarru ne da umarninsa wato horarru ne ma'ana suna bin kasancewa suna bin tsari guda ya nuna kan cewa an hore shi domin shine at-taskhir kaga yana daga cikin horewa kaga yaro dan kankani ya hau kan doki doki da karfinsa da in ya zautu mutane ba za su iya rike shi ba amma kaga dan kankani yaro dan shekara 7 ya hau kan doki da linzamin nan yana sukuwa da shi ya ja ya tsaya har ma ya turmi kuma ya sake shi ya sunkuya to wannan shine at-taskhir Allah ya hore shi to haka zalika wadannan halittu na Allah da girman su ba da wani iyawa na mutum ba amma Allah ya sanya su suke tafiya a bisa tsari guda ya hore su ranan nan awa 24 watan nan ya kwana 29 ko kwana 30 wannan din yana da shine musakharatun bi amri wanda yake nuna cewar mulkin Allah a hannunsa yake shi yake jujjuya shi yanda yake so domin bai kyale waɗannan su abubuwa yanda suke so ba kasancewar ya sanya su suna bin nizam na farko ya nuna kan cewa su fararru ne halittarsu akai kuma su akwai ubangiji da yake dabbar al'amarin su dan haka tunda ya zamanto ba su suke dabbar al'amarin kansu ba ta yaya za a yi su zamanto cewar su suke dabbar al'amarin halitta saboda haka a cikin wannan akwai inkari ga masu bautar taurari cewa idan tauraro yayi tafiya ya fada wani burji to shine za ka ga arziki ya zo ko za ka ga musiba ta zo dan wannan din yana daga cikin abin da yake ibtalin wannan sannan Allah ta'ala ya ce da halitta da al'amarin halitta din nasa ne ma'ana ba Allah ya yi halitta bane sai ya kyale kuma mutane su yi abin da suke so a'a Allah madaukakin sarki ya yi halitta kuma shine yake kula da sha'anin halittar sannan yace alkhairin Allah tabarakallahu rabbul alamin ma'ana tabaraka yana daga cikin lafuzza da suke nuna wato zuhurul fi'l bayyana aiki in kace ta'ala Allah wato daukakar Allah ta bayyana tabarakallahu alkhairin tsananin alkhairin Allah ya bayyana domin ma'anar albaraka shine shiddatul khair dawamul khair wa thubutuhu ay kathratul khair wa dawamuhu yawan alkhairi da dawamarsa to alkhairin Allah da dawamarsa ta bayyana yana daga cikin in ka ce zaka ce za a kididdiga maka irin alkhairan Allah a cikin halittarsa na mazahirin rahmar Allah jalla wa ala sai ka ga ba abinda zaka iya cewa sai dai ka ce tabarakallahu rabbul alamin shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yakan ce idan yayi sujada wajhi lilladhi khalaqahu fuskata ta yi sujada ga wanda ya halicce ta wa shaqqa sam'ahu wa basarahu ya tsaga ganin fuskar da kuma ya tsaga ji da gani na fuskar wa shaqqa sam'ahu wa basarahu tabarakallahu ahsanul khaliqin alkhairin Allah ya bayyana mafi kyawun masu halitta domin fuska ita ce a ƙasa a lokacin sai ka tuna fuskar da kyanta dan babu abin da yake kyan mutum babu abin da yake kyau a irin fuskar mutum ballantana kuma fuska irin ta annabi sallallahu alaihi wasallam wanda indai ka ganshi baka taba ganin kyakkyawa kamar sa ba ba za ka sake ganin kyakkyawa kamar sa ba yace to wannan fuskar da kyanta ta yi sujada ga Allah wanda shine yayi ta ya suranta ka saboda haka yayi yabo a gare shi da tabaraka alkhairin ka ya yawaita ya man wanda yafi kyan halitta to wannan kalma tana daya daga cikin kalmomin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya sunnata mana fadanta yayin da muke sujada domin tana daga cikin abin da yake kawo alkhairi a gare mu kuma shi yasa sunan Allah yake da alkhairi Allah ta'ala yace tabarakasmu rabbika dhil jalali wal ikram sunan ubangijinka alkhairin sa ya bayyana ya yawaita shi yasa in kace bismillah dukkan alkhairi yake zuwa maka in kace bismillah shedan ba zai shiga da kai gida ba in kace bismillah zaka ci abinci shedan ba zai ci abinci tare da kai ba in kace bismillah zaka sadu da iyalinka shedan ba zai cuci da in aka same shi a wannan lokacin ba in kace bismillah zaka hau dabba shikenan sai Allah ya hore ta gare ka in kace bismillah zaka shiga mota sai Allah ya tsare ka sunan Allah alkhairin sa ya yawaita tabarakasmu rabbika sunan ubangijinka albarka sa ta yawaita saboda haka sunan Allah ya kasance akan harshen mu ka tsaya akan addu'o'i na sunna da aka ce a kowace munasaba kai to shine zaka samu sunan Allah akan wato harshen ka za mu tsaya a nan wajen duk yake mun so mu tsaya a gabar laqad arsalna nuhan ila qaumihi faqala ya qaumi ibudullaha an Allah ya kai mu da rai da lafiya shekara mai zuwa zamu sake tisa wannan aya mu tashi daga inna rabbakumullahu alladhi khalaqa as-samawati wal ard da wannan ne muka zo karshen tafsirin mu na wannan shekara na azumin wannan shekara sai kuma Allah ya kai mu da yawan rai da lafiya wanda muke roƙo Allah madaukakin sarki ya sake maimaita mana wannan wata sai mu dora anan zamu farko dai muna godiya ga Allah madaukakin sarki da ya bamu wannan mausim ya bamu wannan lokaci na alkhairi ya bamu wannan lokaci na rahama wanda muka rayu a cikin ibada ta azumi da tsayuwar dare da karatun addijin da karatun alqur'ani da sauraron sa da sauraron ma'anonin sa wannan ni'ima ce babba alkhairi ne mai yawa da muke roƙon Allah madaukakin sarki ya yawaita mana shi a cikin al'umar mu da shine Allah yake ije bala'i da shine Allah yake amsa addu'o'in mu saboda albarkar majalisai irin waɗannan sannan muna ƙara godiya ga Allah jalla wa ala da ya bamu ikon yin azumin ya bamu ikon tsayuwar dare ya kuma bamu ikon halartar wajen wannan karatu har ya zamanto kan cewar bamu da abin yi in dai aka ce la'asar tayi a cikin waɗannan kwanaki illa zuwa nan to wannan ba zai yiwu ba wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah ba mu zamanto mun shiryu ga wannan ba inda ba dan shiryar da Allah ta'ala ya mana ba bayan godiya ga Allah jalla wa ala muna roƙon muna addu'a ta alkhairi ga duk waɗanda suka yi ayyukan alkhairi a cikin wannan wata wanda na farko waɗanda suka dauki dawainiyar bude baki sawa'un a wannan masallacin ko sauran masallatai da majalisai waɗanda suke karkashin wannan cibiya ta Al-Furqan suna da dama kuma sai na ji kamar na ambaci sunayensu saboda irin abin da suka yi amma Allah ya san su muna roƙon Allah madaukakin sarki ya saka musu da alkhairi Allah ya albarkaci dukiyarsu Allah ya rubanya musu dukiyarsu Allah ya ba su ladan abin da suka yi domin sa akwai kuma waɗanda suka yi hidimar raban abinci bayan na bude baki hidimar raban abinci suka bama sawa'un waɗanda suke jami'an cibiya Al-Qur'an ne da sauran mabukata a wannan waje suma Allah madaukakin sarki ya saka musu da alkhairi Allah ya yalwata musu arzikin su ya sanya musu albarka ya sanya musu a cikin masu godiya ga ni'imomin Allah haka zalika waɗanda suka dauki nauyin yada wannan karatu a kafofin yada labarai na talabijin da gidan radio Rahama da kuma su kansu masu kula da wannan gidan radion da suka bada wato sauki wajen abinda za a bayar da kuma wanda duk aka yi amfani da gudunmawar su suka bayar aka dauki wannan nauyi Allah madaukakin sarki ya saka musu da alkhairi kuma abinda ya zamanto an yada na ilimi wanda yake na daidai da wa'azi na gaskiya Allah madaukakin sarki ya ba su ladan kamar yadda ake cewa ilimi shine yana daya daga cikin sadaka da tafi kowace sadaka saboda amfanin ta yana ketare wanda aka yi sadakar mubasharatan domin sa wucewa yake har ya zuwa ga wannan sa haka zalika wanda suka kula da wannan masallaci wajen gyaran sa muna gani yanda da interlock duk suka rushe aka zo aka gyaggyara musamman a cikin wannan wata da kuma waɗanda suka dauki dawainiyar masu aikin kula da masallaci din da ƴan uwa waɗanda suka tsaya dare da rana suka hana kansu bacci suka sa kansu a cikin garari na waɗannan kwanaki na halin da kasan mu take ciki na rashin zaman lafiya amma haka za su taho wato ƴan uwan mu ƴan hizba wanda suka tsaya akan su kula da dukiyoyin mutane su tsara wucewa da shige da fice na motoci wanda Allah ya sa wajen yawanci da yawa waɗanda suke zuwa da motoci suke zuwa hatta da waɗanda ma kuma suke zuwa da babura a tsatsara su suna yi ba wai dan albashi ba suna yi ne fi sabilillah Allah madaukakin sarki ya saka musu da alkhairi Allah ya karfafa musu Allah ya karfafa su a cikin da'ar Allah Allah ya sa aikin su a cikin mizanin kyawawan ayyukan su da kuma jami'an wannan cibiya wanda suke ta dawainiya da masu bude baki da tsara abubuwa da suke tafiya a cikin masallaci da kuma kula da kewayen masallacin da su kansu tsara masu yin hizba din da zama tare da su kan a tsara aikin su kuma da Allah ya saka musu da alkhairi da kuma duk wanda ma buka da wanda muka tuna da wanda muka manta Allah madaukakin sarki ya san su kuma shine ya fi sanin su da mu Allah madaukakin sarki ya kar Allah muna roƙon Allah ya karbi ayyukan su a wannan karatu da muke yi kamar yadda muka ambata a farkon karatun muna itikadi kan cewa ba fararre bane abu ne wanda ya samu asalin sa a cikin sunna annabi sallallahu alaihi wasallam daga karatun da yake yi na darasin alqur'ani a cikin ramadan tare da malaika jibril kuma magabata na ƙurai su kira yadda wannan sunna kamar yadda muke ambato abinda aka ruwaito na athar daga magabata na ƙurai daga cikin su qatada ibn da'amah as-sadusi da imam malik ibn anas imam daril hijra wanda yake nuna kan cewa wannan sunna ce ke kyakkyawa kuma wanda muke rayar da ita muna roƙon Allah madaukakin sarki ya ba mu ladan rayar da wannan sunna wanda duk ya rayar da sunna ta annabi sallallahu alaihi wasallam zai kasance tare da shi a cikin aljanna kamar yadda ya zo a cikin hadisi sahihi a muna roƙon muna fata a wannan sunna ta dore kuma a mun a muna roƙon Allah a wannan gaba kan Allah ya sa mu ga wani watan ramadan din da yawa waɗanda da bara mun yi wannan karatu da su Allah madaukakin sarki ya tsare tsakanin su da zuwa wannan shekarar da ajali to muna roƙon Allah madaukakin sarki ya ba mu yawan rai a cikin ayyukan alkhairi ya ba mu rayuwa wacce take mai albarka ya nuna mana wani wata na ramadan din اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد كافر مي الدعاء الحمد لله مني صلاة لتما الدعاء أقوي بابا ناكوزي مغانا a wajen rufe wannan taro a bismillah rahmanir rahim Allah ya saka da alkhairi akwai mataimakin kungiyar jama'at izalatul bid'a wa iqamatus sunna malam buba jada shi ma ya halarci wannan waje zamu nemi ya dan kalmomi ga jama'a
Allah ya fara mahalnya seperti ini. Mungkin ada syekhara syekhara apa yang dipandangkan kita. Wadi kita buka syekhara sebabnya kita sama syekhara misalnya jika syekhara bukan adalah syekhara kita sudah tahu syekhara ada di syekhara kita orang komik. Baca lagi mana syekh itu sampai dalam skopu. Sekarang dia orang luar negeri. Yes, dia sudah berpulang cipti dan skopu apa yang ada tahu. Jika baca sudah tua, itu orang seorang teori bah. Suatu apa yang akan dicapai. Tapi kita siapa orang?
Allah ya saka da alkhairi. Akwai ƴan uwa ma'aikatan NEPA da sun koka na halin da suke ciki na wato rashin adalci da yake fuskantar su. Muna roƙon Allah madaukakin sarki ya masu magani, ya sanya musu kyakkyawar mafita daga cikin rahamarsa da falalarsa. Allah ya karfafa su da karfinsa. Allah ya yaye musu dukkan wani ibtila'i. Saboda haka sai mu addu'a. Allah madaukakin sarki ya bamu albarkacin wannan karatu da muka yi. Mu tawassuli da wannan karatu da muka yi kan Allah madaukakin sarki ya biya mana bukatunmu, ya amsa kuma abin da zamu roke shi. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma laka aslamna وبك آمنا وعليك توكلنا وإليك أنبنا وبك خاصمنا وإليك حاكمنا. فاغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أسرفنا وما أنت أعلم به منا. أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. اللهم إنا عبيدك بنو عبيدك بنو إمائك، نواصينا بيدك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاؤك. نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع صدورنا ونور قلوبنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا. اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا. اللهم اجعلنا ممن يتلو كتابك فيرقى ولا تجعلنا ممن يقرأ كتابك فيشقى. اللهم ادخلنا الجنة بشفاعة القرآن. اللهم ادخلنا الجنة بشفاعة القرآن والصيام. اللهم ارزقنا شفاعة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم أعنا ولا تعن علينا، وامكر لنا ولا تمكر علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا. اللهم انصرنا على من بغى علينا. اللهم اهدنا ويسر الهدى لنا. اللهم اجعلنا لك ذكارين، لك شكارين، لك أواهين منيبين. اللهم تقبل توبتنا واغسل حوبتنا وسدد ألسنتنا واستجب دعاءنا واسلل سخيمة قلوبنا. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. اللهم أوزعهم إلى وفاء عهدك الذي عاهدتهم عليه، وانصرهم على عدوك وعدوهم. اللهم اشف مرضانا، اللهم اشف مرضانا، اللهم اشف مرضانا، وارحم موتانا، وعاف مبتلانا، وانصرنا على من عادانا. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا، رخاء سهاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم من أرادنا بشر وسوء فأشغله بنفسه واحبسه في بدنه واجعل كيده في نحري واجعل تدبيره تدميره يا قوي يا عزيز. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما واجعل تفرقنا بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا معنا شقيا ولا محروما. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم تقبل منا الصيام والقيام. اللهم تقبل منا الصيام والقيام. اللهم تقبل منا الصيام والقيام. واجعلنا ممن وفق لليلة القدر يا رب العالمين. اللهم أكرمنا بطاعتك ولا تهنا بمعصيتك. اللهم زدنا ولا تنقصنا، وأكرمنا ولا تهنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا، وارض عنا وردنا. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرت، ولا هما إلا فرجت، ولا دينا إلا قضيت، ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها ويسرتها يا أرحم الراحمين. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم أعد علينا شهر رمضان أعواما عديدة وأزمنة مديدة، ونحن في سلم وعافية وسلام وإيمان وإسلام يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.